sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Juma'a 25 ga watan Fabrairu na shekarar 2022. Shugaban kasar Niger ya yi wa shugabannin al'umma bayani dangane da dalilinsa na baiwa Faransa da tarayyar Turai damar girke dakarunsu akan iyakar kasar da Mali. A jihar Agadez da ke jamhuriyar Niger kuma an kaddamar da gagarumin gangamin yin allurar rigakafin COVID karo na biyar. Kama kowace ranar Juma'a yau ma awwal Garba na tafa da rahoto na musamman da kuma labaran wasanni. To amma kafin nan ga Baba Yakub da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. A yau Juma'a shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya tabbatar da gyaran fuska da aka yi wa dokar zaɓe wadda za ta ba da damar aikewa da sakamakon zaɓe ta na'urar zamani a zaɓen shekarar 2023 a ƙoƙarin tabbatar da yin zaɓe da gaskiya da adalci. Sautari zaɓuka a Najeriya na fuskantar cikas saboda ikirarin magudin zaɓe da kuma matsalolin kotu tun lokacin da ƙasar ta koma mulkin farar hula a shekarar 1999. Dokar za ta baiwa hukumar zaɓe ta INEC damar aika sakamakon zaɓe ta na'urar lantarki da kuma tantance masu kada ƙuri'a da na'urar domin hana tafka magudi. An yi jayayya akan yadda za a yi amfani da na'urar tantance ƙuri'a a majalisar dattawa a shekarar da ta gabata yayin wata zazzafar muhawara akan dokar lokacin da jam'iyyar APC mai mulki ta ce INEC za ta iya tafiyar da harkokin musayar ƙuri'a ne kawai da hukumar kula da harkokin sadarwa ta ƙasa. Wannan magana ta harzuka 'yan adawa wanda suka ce wannan matakin zai gurgunta 'yancin kai na INEC. Daga bisani majalisar dattawan ta kada ƙuri'a ta baiwa INEC daman yankewa kanta shawara. Rasha ta kai wa Kyiv harin makamai masu linzami a daidai lokacin da dakarun Ukraine da na Rasha suke fafatawa a wajen babban birnin ƙasar Ukraine a yau Juma'a, rana ta biyu da mamayar ƙasar da Rasha ta yi a daidai lokacin da ake ci gaba da gudanar da tattaunawar diplomasiya ta kwantar da tarzoma. Sannan kuma kasashen yammacin duniya sun matsa kaimi wajen samar da kariya ga ƙasar da suke kawance da ita. An ji ƙararrakin fashewa a babban birnin Ukraine da safiyar yau Juma'a. Jaridar da New York Times ta tabbatar da hakan a wani hoton bidiyo da ya nuna buraguzai a birnin Kyiv. Times ta ce bidiyon ya kuma nuna akalla ana harba wasu makamai masu linzami guda biyu a kusa da Kyiv kafin fashewar. An ji ƙarar jiniyar motoci a garin Lviv da ke yammacin Ukraine inda ke kusa da iyakar Poland da akasarin jakadun kasashen waje suke zaman wucin gadi. A hali da ake ciki kuma kasar Japan za ta ɗora takunkumai a kan Rasha da ke auna kayayyakin da take aikewa da ma'aikatun kuɗi, in ji Prime Minister Fumio Kishidi a yau Juma'a bayan da ƙungiyar kasashen G7 masu arzikin masana'antu sun amince su ja kunnen Rasha a fannin tattalin arziki saboda mamayar da ta kai a Ukraine. Sanarwar ta zo ne bayan da shugaban Rasha Vladimir Putin ya kaddamar da wani gagarumin farmaki ta ƙasa da kuma sama a jiya Alhamis. Kishidi ya ce ƙasar ta uku mafi ƙarfin tattalin arziki a duniya tana shirin ɗora hannu akan ƙadarori da kuma dakatar da bayar da biza ga ɗaiɗaikun mutane da ƙungiyoyi a Rasha da kuma daƙile ƙadarori a ƙoƙarin auna cibiyoyin haɗa-haɗar kuɗi na Rasha. Ita ma Amurka ta ba da sanarwar hana fitar da kayayyaki zuwa wasu muhimman abubuwa wanda shugaban Amurka Joe Biden ya ce za su kasa fiye da rabin kayayyakin fasahar zamani wanda Rasha ke shigowa da su. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Burtaniya ta yanke shawarar faɗaɗa wani shiri da take yi domin baiwa mazauna Hong Kong damar komawa da zama a Burtaniya, matakin da zai kyautata rayuwar dubban matasa da ke neman arcewa daga musgunawar China a yankin da a baya take ƙarƙashin mulkin Burtaniya ɗin. Shirin da ake kira NBO a takaice, wanda ya baiwa miliyoyin mazauna garin na Hong Kong daman zama 'yan ƙasa a Burtaniya, an kaddamar da shi ne watanni 13 da suka shuɗe. Matakin ya biyo bayan wata dokar ƙasa da gwamnatin China ta kakabawa Hong Kong wanda masu suka suka ce tana cin karo da walwalar jama'a. A baya, mazauna Hong Kong da aka haife su kafin shekarar 1997 lokacin da aka mika wa China birnin daga Burtaniya su kadai ne suke da cancantar zama 'yan ƙasa a ƙarƙashin wani shirin. Amma bayan wani taron majalisar dokoki a jiya Alhamis, Ministan harkokin Immigration Birtaniya Kevin Foster ya ambato wasu sauye-sauye a cikin wata rubutacciyar sanarwa wanda ake sa ran za ta fara aiki a cikin watan Oktoba. A ƙarshe, mayakan ƴan awariya arewa maso yammacin Kabaru sun ce sun kama malamai 10 a makarantar yara masu fama da ƙasa. A wani hoton bidiyo da ake yadawa a shafukan sada zumunta ciki har da shafin WhatsApp a Kamaru, wani rukunin malamai su 10 suna roƙon ƴan awarin yankin Ingilishin kar su kashe su. Mutanen da suka hada da mata 9 da namiji guda sun ce suna koyarwa ne a wata makarantar yara masu fama da nakasa a Ungumham, wata anguwa a Baminda, babban birnin yankin arewa maso yammacin Kamaru. A yau Juma'a, sojojin Kamaru sun tabbatar da 'yan awarin sun kama malaman makarantar da ke cikin hoton bidiyon kana kakakin 'yan tawayen ya dauki alhaki. Kapo Daniel shi ne mataimakin shugaban mayakan kungiyar 'yan tawaye Ambazonian, ya kuma ce suna hukunta malaman ne saboda sun rufe makarantar gwamnati.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu bude taskar rahotanninmu. A yau Juma'a, shugaban kasar Nijar ya kira wani babban taro a birnin Yamai domin yi wa shugabannin al'umma bayani dangane da dalilinsa na baiwa Faransa da Tarayyar Turai damar girke dakarunsu a kan iyakar ƙasar da Mali sakamakon tsamin dangantaka da ke tsakanin hukumomin Faransa da na gwamnatin mulkin sojan Mali. Muhammad Bazoum ya tabbatar da shirin gabatar da wannan batu a gaban Majalisar Dokokin Ƙasa domin ta yanke shawarar da ta fi dacewa. Ga kaɗan daga cikin jawabin da ya yi a gaban manema labarai.
Abin da na ce ma a Nijar wanda na ma magana yau, na ce musu duk ilahirin hanyar da kuka gani ta kwalta a Nijar, Tarayyar Turai ce ta mu kuma kyauta. Banda sauran aikin da suka yi kowace shekara kuɗi tsaba suke bamu na euro miliyon 100 wanda muke biyan albashin ma'aikata wata biyu ko cikin wani shekara su suka foron mu wannan hakan. Kenan waɗannan mutanen da yake suna Mali kuma suka tashi sabilin ba su amince da juyin mulkin da aka yi, suka ce za su tahiya mu Niger da Burkina da ƙasashe na kudu Benin, Togo, Ghana da Cote d'Ivoire. Muka shawara muka ce bai kamata ba su kaura gaba ɗaya, ya cancanta su tsaya su tallafa mumu su kama mumu, kuma mu a shirye muke. Lalle in suka samu irin wannan damar su zo domin su taimake mu wannan nauyin da yake daure da kan sojawanmu su kama musu. Wannan ne ma'anan mu'amala ta alheri ta nuna kamnan ƙasa da muka yi niyan mu yi, in Allah ya sa suka amince kuma suka yarda su tsaya nan. In kana shuraran mutane a cacan baki da suke ci suke a mu al'umman mu bata yarda ba, ba mu san wannan mutanen. To mahi yawan mutanen masu irin wannan magana ba su san abin da ake ciki ba. To su shurari irin muhawarar da za a yi a Majalisar Dokoki saboda ita ce wakilin jama'a. Shin kuna so waɗannan mutanen da muke so mu yi mu'amala da su su zo tare da mu mu yaƙi an ta'adda ko ba ku yarda ba? In Majalisar Dokoki ta ce ta yarda, kenan wannan zancen ya kare. Mutum bai iya ce al'umma ba ta yarda ba, ni ma zaɓaɓɓe ne, amma ana iya a ce ni na yi son rai, kuma ana iya a ce na yi kuskure. Amma 'yan majalisar dokoki su mutum 171 kenan, ba za su iya su yi son rai ba, kuma ba za su iya su yi kuskure ba kamar mutum guda ba.
A gaida Asulamu Mini Barma, har yanzu dai muna jamhuriyar Nijar, inda aka kaddamar da sabon gangamin yaƙi da cutar coronavirus karo na 5 a fadin kasar, ganin yadda ake samun masu kamuwa da cutar a tsakanin jami'an tsaro da ke Agadez. An kaddamar da gangamin a cikin barikin sojoji na Agadez, inda aka yi wa jami'an tsaro allurar don daƙile cutar a tsakaninsu. Ga rahoton da wakilin Muhammad Mahmud ya aiko mana.
Lura da yadda cutar corona ke kara tsananta a Niger yasa hukumomin so mai yunkurin saurara matakan rigakafin mafarin wannan gangamin na yaki da cutar yayin da agadas aka kaddamar da gangamin a barkin sojoji duba da yadda aka so mu samu masu kamuwa da cutar corona a tsakanin sojojin jihar Agadez lamarin da yasa hukumomin kiwon lafiya suka dukufa wajen yi musu allurar rigakafin cutar don gudun yaɗa cutar a tsakanin al'umma kamar yadda Rabuka Ali wanda shine mai kula da yaɗa labarai a ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Agadez da siya bayyana
abun da yasa ka muka kaddamar a barkin soja sojawa sun nuna su suna so a zo wajen su ayima duka al'umman soja da ke jan Agadez muka ga tabarakallah kuma jama'a ne mai yawa an samu ka cikin su sojawan akwai kakin da aka samu wajibi ne ga mu likitoci mu zo mu fara inda aka samu ka allura adadin roke da ke gare mu dai a nan jaga Agadez 293,070
koyaya soja Sojoji suka karbi yin allurar rigakafin cutar corona bayan samun bullata a tsakanin su. Jean-Claude Bernard shine shugaban asibitin sojoji da ke barkin sojoji ta jihar Agadez.
Sojawa sun san da COVID kin akwai shi da an kwatanta musu kuma su da kansu sun gani cikin tele sun gani cikin media dan haka nan da aka fara musu allura sun bada hadin kai sun zo da dama an kuma da yawancin wanda ba su san ba kadan ne sai an ce kashi gonya tara da tara ma sun samu sun yi vaccine sun yi.
An keɓe wurare na musamman domin gudanar da wannan aikin na tsawon sati ɗaya saboda haka hukumomi suka buƙaci ga al'umma ta baiwa likitoci haɗin kai Sulaiman Al-Ramis magatakarda na magajin garin Agadez.
Ya dace yau duk jama'a kowa ya tafi ya nemi rigakafin wannan cuta. Wannan cuta yadda mutane suka sani 2019 ta zo cikin ƙasarmu kuma kowa ya ga bannar da ta yi. Cuta ce wadda take mazan yaduwa cikin al'umma kuma ya dace mutane su yi kokari kowa ya kama. A samu a dakatar da wannan cutar kata yiwa cikin al'ummanmu yau kana ganin margayinka baka ita ba shi dalilin yana da wannan cuta kal mutane su sa ka wani abu a kansu yadda ake fadi cikin jita-jita ko bisa WhatsApp ko bisa resources sosai game da wannan cuta ba haka nan bane ba don kowa ya tayi neman rigakafin wannan magani
a jihar Agadez an fuskanci karancin masu zuwa a yi musu allurar inda aka yi wa mutane 19 kacal daga mutane kusan 300 da aka sa ran a yi wa allurar a wancan karan lamarin da yasa allura in AstraZeneca ya lalace yayin da abana ake sara adadin mutanen ya zarce na wancan karan ganin yadda ake samu masu sha'awar a yi musu allurar Hamid Mahmud murya America daga Agadez Jamhuriyar Niger
a gaida Hamid Mahmud yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da rahoto na musamman
Kungiyar dattawan mata a ƙasar Jamhuriyar Kamaru sun himmatu wajen ganin cewa sun tallafa wa marayu gyaran kushiru da kuma bagazawa mata waɗanda suka rasa magajansu wannan kungiya dai jinjira ce amma tana hoɓɓasa domin ta ga cewa ta baza hannunta ta ko'ina a ƙasar Jamhuriyar Kamaru har ma zuwa wasu sassan duniya baki ɗaya Hajiya Hauwa Suleiman ita ce shugaban kungiyar mu tattauna da ita ga yadda hirarta mata kaya kan irin hoɓɓasan da suke yi wajen cimma burinsu.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shirali sadri wa yassirli amri wa halul uqdata min lisani yafqahu qawli summa amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. To ni ce Haji Hauwa Suleiman a nan Benin Cameroon Douala. To ni ce president na wannan kungiya ta mu Generation Femme Solidaire na mu dattawa na matan Kamaru eh mu dai wannan kungiya ta mu abin da yasa da muka kirkiro ta saboda mu rinka taimakawa gajiyayyu kaman kuma aiki wanda zai zamo mana sadaqatu jariya kaman su marayu duk wannan niyan muke da shi da kam har da matan takaba to niyan mu kenan mu dai mu yi sadaqatu jariya domin kaga mu akwai waɗanda suke Faransa akwai waɗanda suke Libreville akwai waɗanda suke Yaounde akwai waɗanda suke nan Douala akwai waɗanda suke Pinja wato a rarrabe dai muke wato dukkan mu dai anan muka aka haife mu kuma muka zo muka rabu kuma Allah ya fahimtar da mu yazo ya dada hada mu don mu yi wannan zumunta domin wannan babban zumunci muke yi kuma akan kuma abin da zai ba mu lada a niyan mu da muke ubangijin Allah idan Allah ya taimake mu zamu yi shi kan har ranan karshen mu yanda kake wannan tambaya da kake gani kokarin mu ne kowace jirka cikinmu tana ciro kuɗin ta, wanda suke Faransa suna turo kuɗinsu, wanda suke Libreville dukkan dai inda ka san muke wanda suke cikin dai wannan kungiya. To haka kowa ba wanda yake bada wani dala da yake finna wani, daidai haka muke kokari, muke zuba dala-dala biyun mu muke yin wannan aiki na lada. Gaskiya da irin wannan kokari namu da muke yi da dan abin da muke da shi, kamar da na fada muke yi kowane wata, muke 15 ga wata, kowa yake kokari da yake Allah ne shance, Allah ne zabe mu daga cikin mu, muke zuba wannan kudi da ita ne muke yin komai. Amma kuma kamar da kake fada, inda kuwa gwamnati za ta sa hannu, zamu yi kuma fiye da abin da ake tsammani. Kowa wanda ya san zai niyan alheri, kofa tana bude, domin kaga kwanakin nan a cikin wata guda mun bada inji guda uku a cikin kungiya, a cikin kudin mu da muka hada, don wannan kungiya da kake gani ba ma jima'a ba, amma cikin yaddan Allah da yake innamal a'malu binniyat, mun yi niyya mai kyau a cikin wata biyu kacal muka yi kokari muka yi wannan abu, mun bada inji guda uku. Kungiya ta hada kudi, muka hada muka sayi inji, masu aiki suka yi kuka suka ce inji ya musu karanci, ni na cire kudi na na sayi inji ɗaya na ƙara. Hajiya Maimunatu, Hajiya Batu ita ma ta yi kokari ta turo da kudi, a muka hada muka kai, shine inji ya zama guda uku. To musulmi ko ba musulmi ba, mu kam duk wanda ya zo kofa tana bude, ba ma koron kowa wallahi.
Sauran ra'asan kungiyar su ma sun tofa nasu kamar haka.
Salamu alaikum, ni ce Hajiya Ladi mata Alhaji Wada. Mu ne muna wannan kungiya da aka bude, mun yi kungiyar nan saboda mu taimaka ma makabarta, marayu, masallaci, duk abin da ya bukatu na bukatan Allah da za mu taimaka kuma.
To ni ce Hajiya Uwa da aka fi sani da fato Adamu, da aka fi sani da suna Hajiya Uwa Duwala. To mu ne fondatrice wannan kungiya na generation. To yar uwanmu da ya bata nan ta yi tafiya, to mun gani kamar da yar uwanmu Hajiya Hauwa ta hada ta fada, to ba wanda wani magana da za mu yi da yawa, don ta riga ta faɗi komai da komai.
Ni ne Hajiya Uwa Ali Abdullahi. Kamar da yan uwanmu suka fada cewa mun hada kungiya ne na taimakon marayu, taimakon makabarta, taimakon kuma sadakatu jari. Mun hada ne domin mu taimake yan uwanmu mu dukanmu, shine don kowa ina neman lada, kowa ne kuma kofa na bude, duk wanda yake so shiga ya zo shiga, taimako ne ba wani ba wani.
Allah ya kuma ba wai ko kudi muke da shi ba, ko da bude na niyya ne da yake zo ma kofa na bude, duk wanda ya niyya ya shigo kofa na na bude, mun bude ne taimako ne na kuma mu samu kudin kanmu. To shine wannan kungiya
ni ce wale soja da sunan da aka fi sani na da shi Hajaratu Bello Madam Komser Ali Garba. Wannan kungiya da muka hada, Allah Ubangiji ya taimaka ya taimake mu ya sa mu ci gaba. Ni ne Adun Atemiki gajiyayyu marayu.
Ni ne Hajiya Azumi. Wannan kungiya namu da muka hada, Allah ya sa mu kare lafiya mu soma lafiya, na taimakon juna ne. Muna taimakon yan marayu da makabarta, duk dai muna taimakon su. Kungiyar da muka hada duk wanda yake so ya zo ya shiga.
Wannan kungiya ne sun taka rawar gani musamman ma a gidi wannan lokacin, Allah ake fama da matsaloli musamman ta bangaren shigar kudi da kuma waɗansu ayyuka da wannan kungiya suke yi. Sai dai abin sani Allah, muna fata sauran kungiyoyin na mata da ma na takwarorinsu maza su ma za su yi wani hoɓɓasa domin samun darasi ga wannan jaridar kungiya ta mata dattawa a kasar jamhuriyar Kamaru. Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A gaida Awal Garba, kafin mu je ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai.
Yanzu zan yi bayani na hukunci, zan yi kan matsalar gaɗe, ku tsaya na a kan zuwa. Matsalar gaɗe
Ga shirinmu na gaba,
wasanni a takaice.
Kungiyar kwallon kafan kasar da Burkina Faso ta samu nasarar yankin kuskucinta na zuwa cin kofin kwallon nahiyar Afirka na mata, wanda kasar Morocco za ta karbi nauyin kasashen nahiyar Afirka waɗanda za su kara a tsakaninsu. Sai dai kasar Kamaru ta doke takwarata ne kasar Gambia da ci 8 da nema. Ita kuma kasar Gambia ba ta saka kwallo ɗaya a ragar kasar Jamhuriyar Kamaru ba a birnin Yaounde. Haka zalika kasar ta Kamaru ta sake doke takwarata ta kasar Gambia da ci 2 da nema a can kasar Gambia. Sannan kuma sai gasar Champions League wanda manyan kulakulab din nahiyar Turai suke fafatawa a tsakaninsu. Almatashi wanda ya san harkokin ballon kafa na nahiyar Turai da ma na Afirka, Alhaji Adamu Sa'adu, ya yi mana ƙarin haske kan wannan wasanni guda biyu da suka gudana a cikin makon da muke fitar nan.
A gaskiya wato wannan wasa na gasar cin kofin Afirka na mata, a gaskiya kamar sun taka gani rawa sosai, sabida da in ka ga wasan da suka yi a nan gida a can Yaounde Stade Amadou Ahidjo, a gaskiya wato sun duki kasar Gambia wato 8-0. Sa'annan kuma suka je can kuma Gambia suka daki Gambia can 2-0. To ka gani a gaskiya Kamaru tana da wato sa'a za ta ci wannan gasar kofin Afirka insha Allah.
To ta bangaren gasar kakar abin Champions League na wanda ake bugawa na Turai, me zaka faɗa akan irin yadda aka yi ta gwagwarmaya tsakanin manyan club na can nahiyar Turai?
A gaskiya malawar wannan kam wannan shi ake kira ma a duniya babu ma sun ta kai wannan, sabida da in kaga yadda ake buga wa'annan manyan club ne suke nan wasanni. Ka zan dauka kamar Paris Saint-Germain wato da muke kira PSG, a gaskiya ta taka gani rawa da ta buga da ita da Real Madrid. Ka gani wato akwai dan wasan su da ake kiran shi Kylian Mbappe, a gaskiya wannan club nan ta gagara, kuma dan wasan Kylian Mbappe nan a wannan gaskiya yaro na kokari sosai. Ka gani suka daki Real Madrid duk wasa ya kare, sauran na ga minti 2 ne ko 3 hakan nan ya saka kwallo a raga. To kaga nan babin zance
shi kuma bandin da nema ya fata da ita a yayin da yake bugu da kai sai gola penalty.
To kaga sun saba mai yadda wannan. Kaga Lionel Messi ma shi ma kan shi a farkon wasa an bashi penalty, shi ma ya buga bai shiga raga ba. Manema yan wasan nan mashuruci suna yarwa, amma a wannan lokacin nan abun da muke tafi akan nan kasan bayan wannan ana tafiya na ga yake kira ne kado final zan fada kado final da directement. To kaga da sun yi ratin wannan, kaga da wani abin ne bon yadda muke ce Rizman Bape yana nan ya saka musu kwallo shikenan don sun yi nasara ba dama.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaida Awal Garba, yanzu kuma sai labarai a takaice.
Wanda ta kace a yau Juma'a shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya tabbatar da gyaran fuska da aka yi wa dokar zabe wadda za ta bada damar aikiwa da sakamakon zabe ta na'urar zamani a zaben shekarar 2023 a kokarin tabbatar da yin zabe da gaskiya da adalci. Sautari zabuka a Najeriya na fuskantar cikas saboda ikirarin magudin zabe da kuma matsalolin kotu tun lokacin da kasar ta koma mulkin farar hula a shekarar 1999. Dokar za ta baiwa hukumar zabe ta INEC damar aika sakamakon zabe ta na'urar lantarki da kuma tantance masu kada kuri'a da na'urar domin hana tafka magudi. Rasha ta kai waki wa harin makamai masu linzami a daidai lokacin da dakarun Ukraine da na Rasha suke fafatawa a wajen babban birnin kasar Ukraine a yau Juma'a, rana ta biyu da mamayar kasar da Rasha ta yi a daidai lokacin da ake ci gaba da gudanar da tattaunawar diplomasiya ta kwantar da tarzoma. Sannan kuma kasashen yammacin duniya sun matsa kaimi wajen samar da kariya ga kasar da suke kawance da ita. An ji ƙararrakin fashewa a babban birnin Ukraine da safiyar yau Juma'a. Jaridar da New York Times ta tabbatar da hakan a wani hoton bidiyo da ya nuna buraguzai a birnin Kyiv. A ƙarshe, mayakan 'yan awaliya arewa maso yammacin Kabaru sun ce sun kama malamai 10 a makarantar yara masu fama da nakasa. A wani hoton bidiyo da ake yadawa a shafukan sada zumunta ciki har da shafin WhatsApp a Kamaru, wani rukunin malamai su 10 suna roƙon 'yan awalin yankin Ingilishin kar su kashe su. Mutanen da suka hada da mata 9 da namiji guda sun ce suna koyarwa ne a wata makarantar yara masu fama da nakasa a Ungumham, wata anguwa a Baminda, babban birnin yankin arewa maso yammacin Kamaru.
To masu sauraro, baki dai abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku jo sa abokan aikin mu da wani sabon shirin, da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Babu Yakub Makeri da ya gabatar da shirin, da Julius Gresham da ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe, da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.